su, sannan azkar din shiga gida da fita gida, azkar din sa kaya, azkar din tafiya masallaci, duk waɗannan azkar da kasan sun tabbata daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi mutun ya kiyaye su. Sannan mutun ya rinka kokarin yin bismillah a duk lokacin da zai wani aiki, ya rinka hada wannan aiki da ambaton Allah madaukakin sarki. To matakar mutun ya kiyaye waɗannan abubuwan insha Allahu ta'ala, ko jifa ko sammu ko tsubbu ko sihiri ko tsatsuba ko duba ba za su yi tasiri a kansa ba insha Allahu ta'ala. Malai ce abu na biyu, idza qafasta min makanin alin fasammillah, duk lokacin da zaka dira akan wani daga wani waje wanda yake mai tsayi, to ka ambaci Allah madaukakin sarki. Duk lokacin da yasa wanda suke da alaka da wani aiki na hawa sama, ko baka da aiki alakar aiki na hawa sama, lokaci zaka ga kana bukatar ka hawo wani tudu zaka duro kasa. To duk lokacin da da inda kake tudu ne kuma zaka duro kasa, to ka hada wannan durowa kasan taka da ambaton Allah madaukakin sarki, dan za iya samun dace ko rashin dace ka fado kan aljani, wanda shi kuma wannan faduwar da kai kansa ya fusata ya cutar da kai ya ta azabtar da kai. To amma wannan ambaton Allah da kai, ko da ka cutar da shi da izinin Allah bai isa maka komai ba, shikenan insha Allah ta'ala sai ka wanye lami lafiya. Abu na uku malai ce, idza alqaita ma'an sakhinan fil ardi fasammillah, haka nan duk lokacin da wata munasaba ta sa zaka yi amfani da ruwan zafi, wannan magana galibi an fi wajjahar da ita zuwa ga ƴan uwa ko kuma iyayi mata wanda su suka fi amfani da ruwan zafi wajen girki da dafawa yara da sauran al'amura na gida na yau da kullum. To duk lokacin da namiji ne ko mace ya gama amfani da ruwan zafi zai zubar da shi, to shi ma ya tabbatar ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai zubar da wannan ruwan zafin, wanda ko da an yi rashin sa'a ya zubar da shi akan shaidanu insha Allahu ta'ala ba su iya cutar da shi ba. Abu na hudu malai ce, idza dakhalta hujratan mudlimatan fasammillah, duk lokacin da zaka shiga wani daki mai duhu, to ka ambaci Allah madaukakin sarki. Dakin ka ne ko dakin yara ko ina ne, misali kana waje sai aka dauke wuta, dakin da zaka shiga kuma akwai duhu, sai ka shiga ciki sannan zaka nemo fitilar da zaka haska ko abin da ya kama da haka, to kawai kada ka shiga dakin nan gaba gadi, kawai ka sa kai ka shiga sai a samu matsala. Saboda kamar yadda muka gabatar a baya, su shaidanin aljanu sun fi fifita inda yake mai duhu. Idan zaka shiga wannan dakin kai bismillah, ko da suna ciki insha Allahu ta'ala ba su iya cutar da kai ba. Amma galibi aljanu suna amfani da damar duhu wajen shiga jikin mutum ko tsoratar da shi ko kuma cutar da shi, galibi inda yake akwai duhu. Duk inda yake akwai duhu in zaka shiga, to ka ambaci Allah madaukakin sarki, dan sukan yi amfani da wannan damar galibi su tsorata mutum. Wani lokaci sai kaga wani abu kamar inuwa ta wuce, ko ka jin motsi a bayanka ko wani abu makamancin haka. To wani lokaci kuma da mutum ya tsorata, wannan tsoron da zaka yi shine zai ba da dama duk tsarin da ke jikinka ya kauce sai su shiga jikinka. To idan ka ambaci Allah madaukakin sarki, ko insha Allahu ta'ala ba za su iya wannan muguwar dabi'ar ta su ta cutarwa ba. Malai ce, abu na biyar, la tu'zi kalban aw qittatan, a hirdinka kada ka cutar da kare ko mage. Babu ruwanka da kare ko mage, musamman karen da magen da basu baran maka ba, basu zuban maka ba, babu ruwanka da su. Kawai ka zo wucewa ka ga kare ka dau dutse ka fara jifansa kamar yadda yara suke da sauransu, wannan akwai matsala. Galibi yara zaka ga aljanu suna shiga jikinsu sakamakon irin wannan abin da suke karnuka, sai a ga kare kawai sai a dau dutse a rinka binsa. To wani karen kuma ba karen gaske bane, shaidani ne. Saboda haka idan ya fusata kawai sai ya samu ɗaya daga cikinsa ya shiga jikinsa. Saboda haka ko mage ko kare, in dai ba wani abu suka yi maka na cutarwa ba, to kada ka shiga harkarsu, bare ka cutar da su. Malai ce, abu na shida, shawara ta shida ko nasiha ta shida, la tanam wahdaka, kada kai bacci kai kadai a cikin daki. Fa in tararta fa alayka bil wudu'i wa azkar an nawm, malai ce, to idan ka ta kurba bi yadda zaka yi, dole kai kadai kake kwanciya a dakin ka, to lalle ne ya kasance kafin kai baccin sai kai alwala sannan kuma kai zikiran bacci. Idan ta kama dole sai ka kwanta kai kadai, idan akwai wanda babu yadda zai a ce kada ya kwanta shi kadai, in ka ce masa kada ya kwanta shi kadai, to wannan wani aiki ne mai girma ka hada shi da shi, saboda dakin da yake kwanciya shi kadai ne ko wani abu makamancin haka. To idan ya zama dole ne kai kadai kake kwanciya inda kake, to lallai lokacin da zaka kwanta ka tabbatar kayi alwala, sannan lokacin da zaka yi bacci kayi azkar nawm, zikiran da ake na kwanciya bacci insha Allah ta'ala za su baka kariya ta musamman daga dukkanin wani bala'i ko musifa da za su iya samun ka abuna bakwai malaci la tatabawwal aw tatabarras fi juhrin kada kai fitsari ko bayan gida a duk inda ka ga rami ne idan inda yake rami ne misali wanda suke yin bayan gida ko a fitsari a waje a cikin daji to kada ka je ka samu wani rami kawai kai mutun ya tallar fitsari a ciki ko ya tsugo na yayin bayan gida a ciki wannan akwai matsala kwarai da gaske mallan yasa nan ba kasa yace wannan hadisi ne da yake Imam An-Nasa'i ya rawaito shi da isnadi Hasan bi sanadihi an Qatada daga sanadin sa daga sahabi Qatada an Abdullah bin Sirjis da Qatada tabi'i zuwa ga Abdullah bin Sirjis annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yabulu ahadukum fi juhrin kada ɗayan ku yayi fitsari a cikin rami qalu li Qatada wanda Qatada ya ba su labarin hadisin sai suka tambaye shi suka ce wa ma yakrahu min al-bawl fil juhri me yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karhanta ya hana yin fitsari a cikin rami qala sai Qatada yace yuqalu ai ana cewa dalili shine innaha masakinul jinni saboda shi ramummuka da kuke gani guraren zaman aljanu ne to babu dadi mutun yana cikin zama a gurin sa kaje kai mai fitsari ko kai ne ba za ka ji dadi ba to shi sa sai malamai suka ce duk lokacin da ka ga rami in za ka yi fitsari ko ban gida sai ka kauce masa wannan zai taimaka maka insha Allahu ta'ala wajen kubutar da kanka daga shafar aljanu malaci nasiha ta takwas la taqtul hayyatan min alhayyati allati tadhharu fil buyuti kada ka kashe miciji irin micijin da ke bayyana a cikin gidaje mafahimta ana bayani ne game da micijan da suke fitowa ko suke bayyana a cikin gidaje ba kowane irin micije ba micijin da yake cikin daji ko a waje wannan ba shi ake bayani ba amma micijin da duk ka ganshi a cikin gida to wannan kada ka kai masa farmaki lokaci guda ka ce za ka kashe shi malai ce wa hadha fihi tafsilun amma a cikin wannan bayani na kada a kashe miciji yace akwai tafsili da ya kamata a ce an yi magana ba haka kawai za a sake ta a ce kada a kashe miciji ba awwalan na farko yace idza ra'aita hayyatan duk lokacin da kaga miciji fil baiti a cikin gida to udhunha salasata ayyam to ka nemi izinin sa da ya fita daga wannan gida naka har tsawon kwana uku ka nemi masa magiya akan ya ji tsoron Allah ya fita daga gidanka kwana daya sai ka tsara ganin sa washe gari ko kuma ka ji motsin sa to ka je daidai inda ka ganshi din ko kuma daidai inda yake idan kana jin tsoro ba sai ka karasa kusa da shi ba ka tsaya daga inda kake tsammanin zai ji magana ta ka fada ka ce ji tsoron Allah ya fita daga gidan nan ba gurin zaman sa bane idan har yake kwana uku to shi ne sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba da dama yace a kashe shi malai yace wa qaddamna qissatul fatal ansari wa fiha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mun riga mun gabatar da kissar wannan saurayi daga cikin mutanen Madina wanda a cikin ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna li hadhihi al-buyut haqiqa a cikin waɗannan gidaje da muke rayuwa a cikin su awamira akwai waɗanda suke rayuwa na shedanin aljanu ko kuma aljanu a tattare da mu sune awamir fa idza ra'aytum shay'an minha idan kuka ga wani abu daga cikin su sun bayyana sun fito muku faharizu alaiha falafan to ku nemi su fita daga inda kuke tsawon kwanaki guda uku fa in zahaba idan ya ji tsoron Allah ya tafi daga gidanka ka daina ganin shi to alhamdulillah wa illa idan ku yaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai faqtuluhu ku kashe shi fa innahu kafirun to ko da aljanna ne ba musulmi bane kafiri ne kai bismillah ka kashe shi babu abin da zai same ka insha Allah ta'ala abu ne guda biyu da ake so mutun ya kiyaye idan zaka kashe miciji a cikin gida na farko kai mai uzuri ko kuma kai mai izinin fita tsawon kwanaki guda uku duk kwanaki guda uku na duk lokacin da ka ganshi ko ka ji motsin sa ka je ka gaya masa irin abin da ka gaya masa tsawon kwana guda uku to idan kwana na uku ne ya ce ka ci gaba da jin sa to ka samu mataimaka ko ka samu madoki mai kyau sannan kai bismillah lokacin da zaka yi duka sai ka kashe shi to insha Allah ta'ala babu abin da zai same ka ko da ka nemi izinin nasu da uku kada ka je kawai kai tsaye ka kashe shi ai bismillah idan ma wasu ka samu za su taya ka kisan to ai bismillah kowa daga cikin su ya bismillah lokacin da yake yunkurin kai duka a wajen da yake neman macizin kada kawai ai duka haka kawai haka ma zai iya haifar da wata matsala wa fi riwayatin ukhra li muslimin a cikin wata riwaya ta daban da imam muslim ya fitar da ita yace fa abinuhu salafatan ku yi masa izini da ya fita daga cikin gidanku har kwanaki guda uku fa in badala kun ba'da zalika idan ya ƙara bayyana a gare ku bayan kwanaki uku fa qatuluhu fa innahu shaytan to babu wata ku kashe shi dan wannan shedani ne na gaske sai ku kawar da shi daga inda kuke wannan hadisi ingantacce ne imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabus salam babu qatlul hayyat amma sifatut tahrid amma hanyar da ake bi wajen yi wa shi mucizin izini ya fita daga cikin gida ita ce faqad qala an-nawawi rahimahullahu qala al-qadi imam an-nawawi Allah ya masa rahama yace al-qadi yace rawa ibn habib an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ibn habib ya rawaito daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa yadda zaka fada wa mucizin ya fita shine sai ka ce an shudukum bil ahdi alladhi akhadahu alaikum sulaiman ibn dauda ina hada ku da Allah ko kuma da alƙawarin da annabi Sulaiman dan Dauda ya rika a kanku ina hada ku da irin alƙawarin da annabi Sulaiman dan Dauda ya rika a kanku Allah tu'zuna na kada ku cutar da mu wala tazharu lana kada kuma ku ƙara bayyana inda muke wa qala balika amma wannan afsar din yan uwa bi inganta ba da'ifi ne kamar yadda malam zai bayyana mana gashi nan malai salam ba kasa yace da'ifun abu da'if abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da shi da isnadi wanda yake mai rauni haka nan imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul adab babu qatl al-hayat haka nan imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin kitabul ahkam imam tirmidhi yace hadisi ne gharibi wa da'afahu al-albani fi da'if abi dauda الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ضعف حديثا اتكين ضعيف ابي داود ناسا ما ليتي قلت وقال مالك امام مالك يتي يكفي ان يقول يا ايش متن كوي يتي احرج عليك بالله واليوم الاخر الا تبدو لنا ولا تؤذوننا اني مك اذني da an ne maka izini kuma an haɗa ka da Allah da kuma ranar lahira da kada ku ƙara bayyana a gare mu kada kuma ku cutar da mu wannan magana ce ta Imam Malik sai da in ka faɗa ka kawai ya isa qultu malai sai ce wal hadithul mazkur fi sifati at-tahrir da'ifun hadisin da aka ambata wanda yake bayani akan siffar yadda zaka yi wa mucizin magiya ko kuma kai masa izini ya fita wannan hadisi ne da ba shi da inganci ta fuskar isnadi walidhalika shi sa ya saboda haka ne taktafi ayi sigatin fi tahrid kowace irin siga da kaga zaka iya fada wajen kokarin fitar da shi ta ishe ka ba sai kai amfani da wancan ba saboda wancan hadisin da yazo da ita bai inganta ba to shi sa duk wani lafazi da kaga kana da shi zaka iya amfani da shi sai ka amfani da shi ka ce masa ina hada ka da Allah da ka fita daga cikin gidan nan kada ka ƙara dawowa ina hada ka da Allah da kada ka ƙara bayyana ga mutanen gidan nan kada ka cutar da mu duk wata siga da kaga zaka iya amfani da ita kai tsawon kwanaki guda uku malaiti saniyan na biyu daga cikin tafsilat inda malam yace za a yi wajen kashe maciji shine idza ra'aitaha ba'da salasati ayyam to idan ka ci gaba da ganin wannan macijin bayan kwanaki guda uku taqtuluha sai ka kashe shi ko kuma ka kashe ta fa hiya imma shaytanatu ko dai kasance shedani ya ci ita macijiyar aw jinniyun yahudi aw nasrani ko kuma ya kasance aljani ne na gaske amma kuma ba yahudi ne ko ba nasari aw jinnun muslim muta'addi ko kuma ya kasance aljani ne musulmi amma kuma dan ta'adda mai wuce gona da iyaka aw hayyatun haqiqiyya ko kuma maciji ne kawai na gaske to kawo kowane ɗaya daga ciki shari'a ta baka dama zaka iya kashe shi ko dai shedani ne ko ba yahudi ko ba nasari dama wannan duk makiyanka ne shi kuma ki dama duk inda yake kokari ake a kaure shi haka nan kowai kasance aljani ne musulmi amma kuma dan ta'adda mai kokarin wuce gona da iyaka kamar dan fashi ne da ya ganka yake so ya ma fashi a cikin daji to kaga idan daga kai sai shi kai ma zaka yi kokari ka yunkuri iyakacin iyaka kaga bai maka wannan fashin ba bai kuma karba abin da yake hannunka ba to wannan shi ma kamar haka ne ko kuma ya kasance maciziya ce kawai ta gaske to kaga in maciziya ce ta gaske wannan ka kashe ta ba aljini ka kashe ba ka kashe maciji kamar yadda kake ake kashe kowanne irin maciji malati salisan abu na uku daga cikin tafsilat din idza ra'aita fil baiti hayya duk lokacin da ka ga maciji a cikin gida za tafiyataini wanda yake ma abucin zane guda biyu akwai wani maciji da yake da zane guda biyu a kansa nan daga kansa bayan sai ga wasu zane kamar farin zane ko bakin zane wasu malaman suka ce bakin zane ne wasu kuma suka ce farin zane ne guda biyu haka a bayan sa daidai kansa to irin wannan mucijan shi muciji ne naga sai kuma mugayen mucije ne shi wannan muciji ba a ma neman izinin sa kawai kashe shi ake mala yace au hayyatun batra ko kuma kaga muciji irin wanda ake ce masa da Hausa sarakutu muciji sarakutu shine dan gajeren muciji wanda za ga shi jalas ya karama ina gani wanda suke rayuwa a daji sun san shi wanda suka taba rayuwa a karkara za su iya sanin sarakutu eh dan gajeren muciji ne mugu ne eh mugu ne shi in ya ga mutum in ya sarar mutum da wahala yake kaiwa kububuwa ko yawa to kububuwa sunan shi da Hausa to irin wannan mucijin shi ba ba a neman izinin sa indai ka ganshi a cikin gidanka to yi kokari kai yogayya a zo a kashe shi kawai a fitar da shi yawa ba irin sa ake nufi a neman izini ba ko wannan mizanan guda biyu a kansa ko wannan kububuwa din to ba a neman abin nan ba a neman izinin shi malai yace faqtulha idan aka ga irin waɗannan kaukashe su ake wala tu'dhunaha ba a neman izinin sa wa dhuqqa fiyataini shi wannan mucijin da ake cewa dhuqqafiyataini hiya hayyatul laha khattani abyadani shi ne mucijin da yake da wasu zane guda biyu farare waqila aswadani wasu malamu kuma suka ce zanen nasa bakake ne ba farare ba ala zahariha a gadan bayan sa wal hayyatul batra shi ko mucijin da ake cewa albatra'u hiya hayyatun qasira shi ne mucijin da yake qasiratu dhail mai aggajeriyar jela عن أبي لبابة رضي الله عنه قال أنكر أولئك صحابي أبو لبابة ألا مألوك كين سركي كارا مسير دايتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أوامر البيوت النبت إرادة أمنتي صار تبتا أغريش يأي هاني قمد أكشي إرم تيزن لسكي بينا أتكين جدادي وأمر بقتل الأبتر أما سيتي أكشي متيزن لم يجزير يجيلا وضط فيه تاني دو نمتي جمي زاني قدابي أقدم بانسا سوكوي أكشي سباء لمن إذنوس وانا ديس متفق عليه بخاري دا مسلم نسكر وتوش وأمرين نأن نمت إرادة أمنتي سكار تبتا أقريش رابعا نهو إمالي إذا رأيت حية أما إذا كغمتي جي أوجي أتكين دا جي كو أقوبر جدا أوجي ليبا أتكين جدا با خارج البيت أوجن جدا faqtulha to wannan zaka iya kashe ta ayyan kana nau'iha ko wani irin nau'i take da shi ko wata mai gajeriyar jelat ce ko mai zane guda biyu ko watanta to ko wani irin ne in dai a waje ne babu laifi zaka iya kashe shi wannan ba sai ka nemi wani izinin sa ba fa nahyu makhsusun fil awamiri kama fi sahihi muslim malai ce hanin yana da alaka ne da wanda suke rayuwa a cikin gida kamar yadda yake da alaka kamar yadda yazo a cikin sahihi muslim خامسا نبيار ما ليس اذا وجدت حيه دل لوكاسين دا كاغا وني مسيجي في المسجد شي كما اتكين مسلاتي ايه اتكين مسلاتي مسلاتي ايرن نامو ني ينزو دا وهالا اسام مسيجي اتكين مسلاتي اما قوي كذا ايه سام قوي كذا ايه سام سبب ني ينهي مسلاتين سو كونغا باسا جارا سو كمر ايرن مسلاتن من نان سنن كما زاكو غا وني مسلاتين ا كوسا دا جيجي يكي in ka fita za ka ga tsakaninsa da inda ka dan shiga gonaki ba shi da yawa to wani mucijin zai iya salalowa zai shiga cikin masallaci to irin wannan in dai muciji a cikin masallaci yake malai yace wa faqtulha wannan ma kashe shi kawai ake wa hadha qawlul imam malik rahimahullah ta'ala yace wannan magana ce ta imam malik ibn anas alayhi rahmatullah na tara daga cikin nasihohi da malai yake bayarwa wannan ya gama tafsili akan muciji kenan نتري لا تتوغل وحدك في الصحراء بالليل كذا كرنك كيكومو كذا كرنك ياو أتكين داجي كيكالي ندددري إذن شغا داجي يكامكا تويقو قريكا شغا تكين داجي درانا كذيكا غاما أبن دزاكي كفتو أما إذن داجي يكاما ددددري تو إنزا تيو كهقورا كهقورا سيدة صحفكاش دا إذن كما تكاما دولني سيكاش غا داجي ددددري تند أكو وند mazauna karkara ne wani abu je kan kama su shiga gona da daddare dole to kada ka shiga kai kadai sai ka samu yar rakiya ku tafi sannan lokacin da kuke shiga ciki kuma a ranka yi ana ambaton Allah subhanahu wataala sai ku shiga lafiya ku fito lafiya insha Allah ta'ala abu na goma malai ce idza ramaita shay'an thaqilan 'ala al-ardi duk lokacin da zaka jefa wani abu mai nauyi a ƙasa to fasammillah shi ma akwai buƙatar ka ambaci Allah madaukakin sarki kafin ka jefa wannan abu to ƴan uwa waɗannan sune shawarwari guda goma ko nasihohi guda goma da malam ya kawo dan ya bamu shawara game da yadda zamu iya kare kanmu daga shafar aljanu ko kuma abin da yake kama da haka wanda kuma shine kawo ƙarshen wannan fasali na biyu insha Allah ta'ala sati mai zuwa zamu tashi al-faslu thalith ta'arrudu ash-shaytani lil-anbiya'i yadda shedanin aljanu suka rinka bujirowa annabawa yadda aka yi gwagwarmaya tsakanin aljanu tsakanin shedani shi babban shedani da kuma annabawan Allah wasu daga cikin kissoshi sun zo a cewa wasu daga cikin annabawan Allah shedani ya zo musu wanda an samu su abubuwa a sakamakon zuwan shedani wajen wannan malamin zai kawo mana su insha Allah ta'ala a karatun da zamu tashi satin da ya gabata Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am na'am
kuma sai mutum ya ga yana fasa yin shi kai haka ya fasa kai
eh
ya zo yana mishi magiya a kan ya fita to ya ke fita ya tsaya yana kallon shi iri da wuzu
na'am
ya yi yi da shi ya ke fita to a lokacin zai yi ɗaukan mataki a kan shi
eh duk ya shiga ciki idan lokacin mutum ya ga maciji gashi ne ya fasa masa kai ƙarar yana ganin shi to duk wannan yana cikin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sai kada a yi sauri a kashe shi din kada kuma manta da kissar wancan wanda ya kashe miciji nan take ya mutu ko shi ma ina ganin irin abin da ya faru kenan saboda abin da aka ce yana shiga gidan ya ga micijin ya kanan da ya fasa kai haka ya ganshi to da ya shiga yana shiga kuma ya dauki mashi yayi me ya take micijin to irin wannan shine abin da ya faru sak shine kuma wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ya fadan akan sa shine ya bayani akan sa cewa duk lokacin da kaga miciji irin wannan to kada ka je ka kashe shi farar dai kai mai magiyar duk yadda ya fasa maka kai to kai masa magiyar kai masa ka bashi damar kwana uku in ka ƙara ganin sa wannan kuma shine duk abin da ya kamata kai masa sai kai masa amma dai a lokaci na farko kada kai saurin kashe shi koda yayi maka magiya tunda kaida irin wannan dabbobin za ku ga da wahala idan ba shedanin bane da gaske da wahala kaga miciji ya ganka kai tsaye ya biyo ka da wahala sai dai idan ka je wuta baka sani ba ko ka taka shi ko wani abu makamanta ka sai sare ka amma da wahala kaga miciji haka kawai ya biyo ka wani lokaci ma idan kana tafiya a cikin gona ko a cikin daji za ka ga miciji idan shi ma gudu yake kana gudu yana gudu wanda yake shiga gona yana ganin wannan yawa sai ka to kawai sai ga miciji da gudu in kana da tsoro kawai sai ka fita da gudu shi ma gudu yake ta kansa yake shi ma to da wahala in dai in kaga miciji ya irin wannan to ya rasa mafita ne kaga duk abin da yake neman tsira to zai yi me zai yi duk yadda zai ga ya samu mafita dan ya gudu to idan ya rasa inda zai yi kuma kun taso masa to dole ya fasa kai ma'ana duk wanda ya karaso shi ma zai ga abin da zai faru to shine amma dai abin da yafi shine sai a masa wannan nasiha ta kwana uku idan ya tafiya kuma sai a zartar masa da abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarci a masa Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am eh in kanana in zaka iya dauka saka fitar da shi sai ka dauka ka fitar da shi wanda yake karami ne ba wani abin nan bane wani wasu za ka gansa kamar tana ne irin wannan kawai sai ka dauke shi ka fitar da su ka ajiye su a waje shi kenan su gaba da harkokin su yawa shi ne na'am na'am zaka iya gane su cewa idan mutum guda biyu ne wanda ka ba hakuri daban sai kuma ka kara ganin wani shi ma sai ka kara bashi hakuri shi ba dai hakurin za a bashi a ce shi ma ya fita tsawon kwana uku in ka kara ganin sa dai shi kenan sai kai masa abin da ya kamata yawa amma dai abu umarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa kada ai saurin fushi irin na wancan matashin kaga abin da ya samu ya faru ga shi kuma shi ma sai ya faru ga mutum shine kuma abin da ba a bukata Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah